shi da bunƙasa tattalin arziki na ƙasashe irin namu ba ma Najeriya kaɗai ba da sauran ƙasashen Afirka.
To Malam Garba, na san cewa muhimman batutuwa biyu da Shugaba Buhari yake ta magana ko ina ko yakan je ƙasashe daban-daban har da Amurka din shine yaƙi da wannan ta'addanci da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Akwai wani abu da ake fatar dan ƙaramin lokaci a ga Amurka ta yi wa Najeriya ta wannan ɓangarorin guda biyu, domin Shugaba Biden ya fara rusa waɗansu abubuwa da tsohon Shugaba Trump ya yi na kamar ɗumaman yanayi da maganar bazuwar cutar corona a duniya?
Bukatar mu a ƙarfafa goyon baya ga Najeriya, musamman wajen ba da bayanai na sirri na wajen yaƙi da ta'addanci. Kuma duk da cewa Trump ya yi wannan, ai mu bai laifi ba da ya sake buɗe kasuwar makamai na soja ga gwamnatin Najeriya da Shugaba Buhari ya hau mulki. Da kafin Buhari ya zo ba a sayo Najeriya makamai, an sayar mana. Kuma muna fata kungiyoyi da aka bada, musamman na ƙera jirage na yaƙi, ba za a taɓa wannan ba, kamar jirage su zo tun da mun biya. Banda haka kuma akwai buƙatu da dama na makamai na soja na sama na ƙasa da na ruwa da muke da su da gwamnati ke ba da izinin a saida maka. Muna fata ba za a yi mana iyaka ba, don wannan shi zai taimaka mana a ƙoƙarin da muke da mu samu nasara akan 'yan ta'adda da suka gallabe mu.
A yanzu akwai wani bakon abu da kake ganin ya kamata a ce Amurka ta yi wanda Trump baya yi wa ƙasashen Afirka, musamman Afirka ta Yamma, inda Shugaba Buhari ke riƙe da wani mukami na yaƙi da cin hanci da rashawa ga misali?
To yanzu ai kamar yanzu ko shiga da fice zuwa ƙasar Amurka, ai ka san mu kanmu Najeriya akwai iyakar da aka ajiye mana, kuma akwai iyaka da aka ajiye wa makotanmu kamar Chad da ƙasashe da suke da musulmi masu rinjaye ƙasashe. Ai wannan ma riwa ce kaga da aka ce daga zuwansa ya ce ya yi fatali da wannan manufa da shugaba Trump ya ji.
Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Zimbabwe na zama makokin rasuwar ministan harkokin waje kuma ministan kasuwanci na ƙasa da ƙasa Sibusiso Moyo. Gwamnatin ƙasar ta ce babban jami'in diplomasiyya ya rasu ne a ranar Laraba bayan ya harbu da cutar COVID-19. Moyo ya samu ɗaukaka ne a duniya a matsayin janar ɗin soji, wanda ya zama mai magana da yawun waɗanda suka yi juyin mulki da ya hanɓar da daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe a shekarar 2017, wanda aka maye gurbinsa da Emmerson Mnangagwa. Moyo shi ne minista na uku da ya rasu daga cutar COVID-19 a cikin watanni shida da suka gabata. Ƙaramar minista mai kula da lardin Manicaland, Ellen Gwaradzimba, ta mutu a makon da ya gabata. Sannan ministan noma Ferenczi Shiri shi ma ya mutu da cutar a watan Yulin da ya gabata. Adadin waɗanda suke kamuwa da kuma waɗanda ke mutuwa sakamakon cutar ta COVID-19 yana daɗa ƙaruwa a Zimbabwe, tare da sama da mutane 16,000 da suka harbu da kuma 505 da suka mutu a watan da ya gabata, a cewar cibiyar tattara bayanai ta Jami'ar John Hopkins. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun yi sama yau Alhamis, kwana ɗaya bayan bikin rantsar da sabon shugaban Amurka sakamakon kyakkyawan fata kan sabon shirin Joe Biden na fafutukar ceto tattalin arziki na dala $1.9 trillion ta hanyar majalisar dokoki. Kasuwar zuba jari ta Nikkei ta rufe inda ta cira da 0.8% cikin 100. S&P ASX ta Australia ta samu 0.7% cikin 100. Composite ta Shanghai ta cira da sama da kashi 1% cikin 100. Kospi ta Seoul ta yi sama da kashi 1.4% cikin 100. Kana T-Sec ta Taipei ta yi sama da kashi 2.2% cikin 100. A hada-hadar da aka yi da ƙarshen yini, Hang Seng ta Hong Kong ta yi ƙasa da 0.2% cikin 100, yayin da Sensex ta Mumbai ta yi sama da 0.7% cikin 100. A hada-hadar kayayyaki kuma, an sayar da zinari kan $1,867.70, an sayar da ɗanyen man Amurka kan $53.28 kowace ganga, yayin da ɗanyen man Brent aka sayar da shi kan $55.91 kowace ganga, inda ya yi ƙasa da 0.3% cikin 100.
Madalla, 'yan Najeriya da masu fashin baki na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da rantsar da sabon shugaban Amurka da aka gudanar a jiya. Dangane da haka ne na tattauna da wani babban lauyan Najeriya kuma babban lauya a jihar Sokoto, Suleiman Usman, inda na fara da tambayarsa akan jawabin da sabon shugaba Joe Biden ya yi bayan da aka rantsar da shi, kana ko akwai alamun za a samu haɗin kai a Amurka bayan wannan zazzaɓin zaɓe da aka yi ga kuma inda ya amsa.
Gaskiya jawabin da shugaba Joe Biden ya yi jawabi ne wanda a cike da maganganu masu ma'ana, masu hikima, masu amfani ba ga al'umma a jama'a Amerika kawai ba, hadda dukkan al'umma mutanen duniya. Saboda matsayin da Amerika take da shi na jagoranci a duniya, wannan jawabi zai sake buɗe wani darasi, zai sake buɗe wata sura a jigga huldodi tsakanin ta hulɗa tsakanin Amerika da kuma ƙasashen duniya. Na farko dai, a ƙasar Amerika wannan jawabin zai kawo fahimta ya kuma kawar da bambance-bambance da rashin jituwa da ke wanzuwa a cikin al'ummar Amerika a halin yanzu, musamman tsakanin farafa ta masu tsaurin ra'ayi da kuma sauran al'ummomi waɗanda ba farafa ta ba. A ya nuna cewa zai zama shugaba na dukkan mutanen Amerika, kuma a tuni a zaman shi na farko a ofishin shi bayan an rantsar da shi, ya saka hannu ga wasu takardu na umarni na zartas waɗanda za su canza salon mulkin da shi shugaban da ya gabata Donald Trump ya yi, wanda ya kawo rarraba tsakanin al'umma Amurka da kuma duniya baki ɗaya. Ya ɗage wannan umarni da aka bayar na hana shigowa a Amurka daga ƙasashen manyan ƙasashen musulmi na duniya da dai sauran wasu matakai da doka waɗanda za su kawo haɗin kai a cikin Amerika za su kawar da bambance-bambance. Domin kafin yanzu Amerika ta fara zama sadar wari, ƙasashen Turawa sun fara jaye mata da sauran ƙasashen duniya. Mafi yawan sharon da ke na duniya da haɗin kai ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya duka har China ta fara a shiga gaba da kuma tarayyar Rasha. Wannan jawabi ba ƙaramin alfanu zai ba ga farfaɗo da tattalin arzikin Amerika da kuma ainihin yunkurin kawar da wannan cuta ta coronavirus da ta haddabi duniya baki ɗaya.
To bayan ga batun corona, kamar yadda ka faɗi, da farfaɗo da tattalin arzikin Amurka, waɗanne matsaloli kuma Biden ya kamata kake gani ya mayar da hankali a kai?
To na farko dai, a cikin gida akwai matsalar wato zartar da doka, wato law enforcement, wanda idan muka dube zanga-zangar da aka yi bayan mutuwar kashe George Floyd da kuma sauran mutanen da aka kashe ta hanyar zartar da doka ba bisa tsarin adalci ba, akwai ƙalubale ƙwarai wajen ganin cewa kamar yadda alkawali zai haɗa kan Amurka zai zama shugaba na dukkan jam'iyyu ba na jam'iyyar Democrat ɗaya ba, ga waɗanda suka zaɓe shi ɗaya musu adalci. Kuma tsarin da ya fito da shi na tattalin arziki za su taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasa da kuma haɗin kan 'yan ƙasa.
To shin akwai darussa da ƙasashen nahiyar Afirka za ta iya koyi daga al'umuran da suka faru a fagen siyasar Amurka kama daga lokacin yakin neman zaɓe har zuwa yanzu?
Akwai darussa da yawa. Na farko dai, duk da yake shi Donald Trump shugaban da ya gabata ya so ya mai da hannu agogo baya na bunƙasar dimokuraɗiyya ta abubuwan da ya yi ta, idan muka duba da huldodi ne ya fi hulɗa da shugabannin ƙasashen da ake gani suna kama karya fiye da ƙasashen da suke bisa turwar dimokuraɗiyya. Duk da ƙoƙarin da ya yi na nuna ainihin wariya da kuma aƙidar shi ta America First, wadda ya samu masu irin wannan tsawon ra'ayi a cikin Amerika suka ba shi gwamna, amma dai wannan ya nuna daga ƙarshe cewa ba abin da ya fi illa bi tsari na dimokuraɗiyya a yi adalci ga jama'a baki ɗaya kuma a haɗa kan jama'a.
Suleiman Usman kenan, babban lauya a jihar Sokoto. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga Aisha Sule da shirin ta na lafiya uwar jiki.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahi ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, summa amin.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullun, ni ce Aisha Tusli. A cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara ƙanana a lokacin sanyi. Sanyi irin namu na ƙasashen Afirka da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada. Wakiliyar murya Amurka Tamar Abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda da ke babban asibiti a birnin Zindar.
Doktor, a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi, ga iska, ga kura, kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su?
Kun san yanzu da yake ga sanyi, ga kura, ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma, yawanci duka cutan da an kai samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina, haka majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shahi huhu ko yujin iska na huhu, duka wa'annan sanyi yana iya donga kura ya zo ya cutar da yara. Kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka, hakan tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoji na iska na huhu su ƙara matsewa na lumfashi, in sun ka ƙara matsewa shi ne ke sa asmu sai ya tashi yaro yana da matsala lumfashi. Banda wannan duka cututi da ya shahi huhu, ya shahi makogoro, ya shahi kamar huka, sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi, suma ɗan emasi kamar ciwon ƙashi yana iya tsananta ya yi kamari, kuma duk wani abin da ya shahi a masanin ƙashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi. Har ma abin da ya shahi cuta ta wajen ido, hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido, wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura yaro ya gaza samun lumfashi yana gurnani, hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa da suna iya haddasa su.
Yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan matsaloli yahi kamawa?
Kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne, kamar daga haihuwa zuwa wata shida, daga wata shida zuwa ƙasa ga shekara biyar, kuma da abin da yi shekara biyar. To yaran da dai sun kahi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa ƙasa ga shekara biyar, kuma daga wata shida abin da ya zan ƙasa ga shekara biyar, saboda daga wata shida kamar kariyar da yaro yake samu ta wajen nonon uwarshi bisa ga cutoci ya rage, kenan a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yahi samun yaro. Wannan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta, saboda a wannan lokacin kariyar da suke samu ta hanyar nono na uwarsu ya rage, kuma duka wasu an yaye su, wasu ba a yaye su ba, suna ɗan sha amma ba kwarai ba, kuma wajen abinci an samu canji na yanayin abinci, kenan garkuwar jiki ta samu ɗan raguwa kaɗan. To wannan yaran sun yi matsalar kamuwa da wa'annan cuta, ko da yake cuta ce wadda tana iya ta shahi yaro tun daga haihuwa ta nan.
Akan gani wani lokaci kamar yara 'yan jarirai daga an aihe su da kamar wata mura, haka kirji ya rike, hanci ba sa iya lumfashi, makogoro ya rike, kamar menene ke kawo wannan matsala?
To shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da an ka haye su haka.